Majalisar Dinkin Duniyar dai ta yi gargadi kan cewa furta kalaman nuna kiyayya ko batanci da kai harhare da nuna wariya za su iya illa ga nasarar zaben shekarar 2023 a Najeriya. Hakan na zuwa ne ta bakin Ms. Alice Werimu Ndiritu, mataimakiyar babban sakataren majalisar Kana, mai ba da shawara ta musamman kan hanyoyin dakile yawan kisan kiyashi ko gilla da wasu kasashe a duniya ke fuskanta, wacce ta kammala ziyararta da ta kawo Najeriya a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da zaben kasar a gobe. Tana mai cewa manufar ziyarar da ta kawo kasar shine na daukar matakan da za su hana aukuwar kisan kiyashi a kasashen duniya. Ta kuma kari da cewa hali na siyasar da aka shiga a Najeriya wani yanayi ne da ya nuna ana iya fuskantar hakan saboda abubuwan da suke faruwa. Ta kuma nuna damuwarta kan karuwar furta kalaman nuna kiyayya da batunci a tsakanin al'umma, musamman a lokacin yakin neman zabe a kasar.
The election season in Nigeria has witnessed a surge in
tace a lokutan zabe a Najeriya an samu yawaitar yada kalamai masu tayar da hankali da nuna kiyayya da kuma rabar kan jama'a. An ga karuwar haka ta hanyar amfani da kafofin sadarwa na yanar gizo mabambanta,
often result in hate crimes, discrimination and violence.
Tunidai shaɗkwatar tsaro ta sojojin Najeriya da haɗin gwiwar sauran rundunonin tsaro suka kafa wata cibiya da za ta sa ido kan harkar zaben a babban birnin tarayya da sauran jihohi 36 da nufin kai ɗaukin gaggawa idan an samu wani tashin hankali a yayin zaɓe. Kakakin rundunar sojin ƙasar Janar Tokur Kusau ya bayyana cewa hukumomin tsaron sun ɗau alwashin hukunta duk wanda aka kama da laifin tada zaune tsaye.
Duk wani tsagera ko ɗan ta'adda da yake ganin cewa zai amfani da wannan dama domin ya hana a yi zaɓe cikin lumana to ya kuka da kanshi. Hukumar tsaro ta Najeriya haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro tsaye muke mu tabbatar cewa mun kawo tsaro lokacin da za a yi zaɓe, kuma ba a samu wani wanda ya kawo karar tsaye ga wannan shiri da gwamnati ta yi na zaɓe ba.
Kazalika, wasu daga cikin ƙungiyoyi da hukumar zaɓe ta ƙasa INEC ta tantance don aikin sa ido kan ayyukan zaɓen sun bayyana aniyarsu na aiki tare da fitattun kafafen yaɗa labarai don yaƙi da labaran ƙarya da wasu marasa kishin ƙasa ke yaɗawa ta kafafen sada zumunta a yanar gizo. Kamar yadda Mukhtar na ƙungiyar Connected Development ya yi ƙari da cewa,
na farko wannan ishin fake news abinda muke kokari mu yi shine muna da kaman haɗin gwiwa da Meta da Facebook na tantance duk wani abun da ya zo mana. Muna da wannan na'urorin da za mu tantance duk abun da ya zo mana wanda ba mu yarda da shi ba, in kuma muna so mu ƙara gaba mu nema a tantance mana mai kyau, muna da yanda za mu yi mu tura so that in mun zo ba za mu yi faɗa wa mutane abun da ba shi ba.
An kuma buƙaci kafafen yaɗa labarai da su ci gaba da aikin wayar da kan jama'a tare da ilmantar da 'yan ƙasar kan duk wani yanayi na tsaro da fallasa labaran ƙarya ta hanyar amfani da sahihan bayanai. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.